الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Litinin ce da daidai da 13 ga watan Ramadan, hijira na da shekara 1434, daidai da 22 ga watan Julai shekara ta 2013. Wannan shine kasan na 88 daga cikin jerin biyar karatutukan tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muka yi wata ke da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji. Idan jama'a ba su manta ba, muna cikin suratul Baqara. Karatu yayi karatu har mun tsaya akan aya ta 178. A yau za mu tashi ainihin akan ta insha Allah, saboda girman hukuncin ta ke ciki, mu karasa tattauna su insha Allah. Malam bismillah. Ya ayyuhallazina amanu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
Idan ba a manta ba, mun bayyana cewa suratul Baqara ta sauka a Madina ne a lokacin da musulmi suka ainihin samu natsuwa da kuma kwanciyar hankali. Don haka sai shari'o'i suka fara sauka. Daga cikin shari'o'in akwai al-qisas. Abinda ake nufi da qisasi shine in ka kashe wani a kashe ka, idan ka ainihin wato karya wani a karya ka, ko in ka jimma wani a jimaka. Wannan dangane da abin da ya shafi ganganci kenan, ko sakaci ko wauta. Wannan aya tana magana dangane da waɗannan hukunce-hukunce na kisan kai. Allah maɗaukakin sarki kiraye mu mu'mine da sunan imani, yace ya ayyuhallazina amanu, ya ku mu'mine, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, an farlanta muku ramuwa dangane da kisan kai da aka yi muku. Mana in har an kashe maka dan uwa, to shari'ar musulunci ta farlanta a tsayar da haddi domin a daukar maka fansa. Al-hurru bil hurri, idan da ya kashe da waɗanda ba bayi ba kenan, to ainihin sai a kashe wannan da saboda ya kashe da. Wal abdu bil abdi, idan bawa ya kashe bawa sai ainihin a idan bawa ya ainihin wato kashe bawa sai a kashe shi. Wal unsa bil unsa, mace idan ta kashe mace, to ita ma wannan macen sai a kashe ta. Za mu zo mu tattauna akasin haka in ya faru insha Allah ta'ala, suna daga cikin hukunce-hukuncen da muke fadi. Faman ufiya lahu min akhihi shay'un, sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo wata mafita dangane da duk wanda yake san kai mun ji cewa kashe shi ba a yi. Amma kuma sai Allah ya ce wanda aka yi mishi ahuwa game da kisan dan uwan shi da aka ce ba za a kashe shi ba, sakamakon ya kashe dan uwan shi musulmi sai aka ce ba za a kashe shi ba, amma ya biya wata diya ta kuɗi, ta dukiya, ta raƙuma ko makamantan haka. Fattiba'un bil ma'ruf, to tunda dai har an yi mishi afuwar, to a bibi wannan haƙƙi da ake neman ya bayar a cikin mutunci. Wato in ma a kashe shi, Allah maɗaukakin sarki ya ba da wannan dama. Amma idan ƴan uwan wanda aka kashe suka ce sun yafa kisa, sai dai a yi wata yarjejeniya ta kuɗi da za a ba su. To sai Allah maɗaukakin sarki ce to su kuma sai su bi waɗannan kuɗi a cikin mutunci, su bi sannu a hankali har zuwa sanda za a ba su. Wa'ada'un ilaihi bi ihsan, shi kuma ainihin wato wanda aka neme bayar to yi kokarin bayarwa cikin kyautatawa zalika takhfifun min rabbikum wannan sauki ne yazo daga ubangijinku bayan zartar da hukunci na cewa lallai sai a kashe sai kuma Allah yazo muku da sauki wa rahma kuma Allah ya tausaya muku ne faman itada ba'd zalika amma duk wani dan uwa da ya yafe ko kuma ya nemi a bashi fansa aka bashi fansa ko kuma bayan yafewa sai ta'addanci yaje ya kashe wanda ya kashe mai dan uwa falahu azabun alim yana da azaba mai radadi wanda ainihin zai fuskanta Allah madaukakin sarki ya kiyaye kamar yadda muka fara tattauna wasu hukunce-hukunce a jiya a yau zamu karasa su insha Allah ta'ala wadannan hukunce-hukunce daga cikin su mun kwana akan wata matsala mai muhimmanci abin da yasa yake da bukatar ko ake da bukatar a tattauna wannan matsala da muka kwana akan ta saboda akwai wata aya a cikin alqur'ani wadanda wasu suke iya sakaci ko gangancin kafa hujja da ita sakamakon rashin fahimtar yadda ake fassara alqur'ani ko kuma gane ma'anonin alqur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatl wanda duk aka kashe mishi wani dan uwa saboda zalunta shi da aka yi to shi wanda aka kashe wa dan uwan mun bashi ikon ya rama to amma kar yayi ta'addanci wajen ramuwar yanzu me kake fahimta a zahirin wannan ayar cewa in an kashe maka dan uwa kai sai zaka iya zuwa ka kashe wanda ya kashe maka dan uwa an fahimta amma sai aka ce a abinda ake nufi yana da yancin ya bibi haƙƙin jinin dan uwan shi amma ba zai dauki doka a hannun shi ba ko an gane wannan da kyau jama'a saboda haka wannan ayar ko kadan ba za ta zama hujja akan tunda an kashe min dan uwa ko kuma an yi mini bari in rama da kaina ba ko kadan annabi sallallahu alaihi wa sallama bai fassara ta haka ba sahabbai da suka zo bayan shi kuma ba su taba fahimtar ta haka ba dan haka duk wanda aka yi wa wani abu cikin sahabbai sai ta hurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce an yi mini kaza dan haka ka daukan min fansa babu wani sahabi da ya taba daukar doka a hannun shi ya ce bari ainihin ya rama abin da aka yi mishi a karkashin haka ne muka fara tattauna matsalar da al-Imam al-Qurtubi yake ce mana ar-rabi'a mas'ala ta hudu daga cikin mas'alolin da wannan aya take dauke da su la khilafa anna al-qisas fi al-qatl la yuqimuhu illa ulul amri malaman musulunci sun hadu gaba daya babu sabani ko daya a tsakanin su cewa babu wanda ya isa ya zartar da doka ta hukuncin kisa ko ramuwar wata barna da aka yi maka sai waɗanda suke da mulki a hannun su فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك to sai dai kuma su wadanda suke sarakuna ne da wakilan su kama alkalai da wadanda suke masu mulki kama gwamnoni da shugabannin kasa da wadanda Allah ya danka al'amari a hannun su an farlanta musu su tsaya wurjanjan wajen ganin an tabbatar da ramuwa ga duk wanda aka zalunta da kuma tsayar da dokokin Allah da wasu haƙoƙin la'anna Allah subhanahu khataba jami'al mu'minina bil qisas saboda Allah madaukakin sarki da ya tashi magana sai magana da dukkan mu'minai yace ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumul qisas ya ku mu'minai an farlanta muku ramuwa kaga Allah yana magana da dukkan mu'minai ne thumma la yatahayyau lil mu'minina jami'an an yajtami'u alal qisas to sannan kowa ya san cewa ai ba abu ne mai yiwa ga dukkanin mu'minai in an yi musu su iya ramawa ba to daga nan zaka gane fa aqamus sultana maqama anfusihim fi iqamati alqisas wa ghayrihi min alhudud shine jama'a suka tsaya da sarki ko shugaba ko wanda yake jagora a madadin su ya tsaya domin ya daukan musu fansa da kuma wasu dokoki da suke neman ya karbo musu ainihin wato haƙƙin su akan haka فخاطب الولي بالقصاص to dan haka sai shari'ar musulunci sai ta nemi wanda yake sarauta ko yake shugabanci da ainihin lallai ya ga cewa ya dauki fansa akan duk wanda ya zalunci saboda wanda aka zalunta ya samu natsuwa da kwanciyar hankali wa khataba ghayrahu, to wani wanda ba mai mulki ba fa, shi kuma Allah yana magana da shi ne bi an yu'ina al-waliya ala zalika, ya taimakawa wanda yake da sarauta ko wanda yake da iko akan ya samu zartar da wannan aiki na ramuwa dangane da wanda aka zalunta. Kun ji yadda aka yi ma'anar kiran da Allah ya yi mana kenan gaba daya, mu'minan mu gaba daya, sarakuna da waɗanda suke talakawa ne, jagorori da waɗanda suke mabiya, ku jama'a abinda ake nema a kanku, duk lokacin da a gabanka aka yi kisan kai ka shaida, idan har alkali ko sarki ko wani mai iko a hannu ya nemi ka bada shaida, haramun ne ka boye shaida din. Jama'a kun fahimci wannan? Idan har ka sake ka boye shaida, to ka zalunci kanka kuma ka saba ma Allah madaukakin sarki, sannan kuma baka taimaka wa mai mulki ko alkali wajen ya tsaida nashi haƙƙin da Allah madaukakin sarki ya dora akan shi. So da dama a gaban ku za a yi kisan kai, idan bayani ya kai bayani sai a ce ai wane na nan, wane na nan, wane na nan, amma sai kaga an kira ka wajen bada shaida, sai kana tsoron ka bada shaida, saboda in ka bada shaida gaba za ta kullu tsakanin kai da ƴan uwan wanda ka bada shaida akan shi. Amma kuma mai Allah madaukakin sarki ke cewa ku tsaida shaida wa aqimush shahadata lillah, in za ku bada shaidar za ku yi saboda Allah ne, me kake tsoro dangane da ka bada shaida kai bakin jini, bayan za ka bayar ne saboda Allah, me kake tsoro bayan Allah madaukakin sarki ya farlanta maka? Sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗi a cikin hadisin shi, yana cewa mafi alherin masu shaida shine wanda ya bada shaida ba a tambaye shi ba. Ma'ana a irin wannan halin, ko da ba a tambaye ka ba, za ka iya zuwa ka bada shaida cewa a gabanka aka yi, ba dan komai ba, dan a samu a tsayar da haddi akan wanda haddi ya hau kan shi, sarki ya sauke ainihin nauyin da Allah ya dora mishi, wanda aka zalunta ya samu natsuwar cewa an bi mishi haƙƙin shi. A ƙarƙashin wannan akwai ƙalubale mai girma dangane da jami'an tsaro akan su ji tsoron Allah, musamman waɗanda suke handling cases na criminal cases, an yi kisan kai ko an yi wani laifi makamantan haka, ba daidai bane ƴan sanda ku juya. Jama'a ido na ya gane min abin da ƴan sandan Najeriya suke da kaina, ba wani ya bani labari ba, ban taɓa ɗaukan cewa Najeriya ta lalace zuwa wannan matsayin ba sai lokacin. A jiya ina karatu akan internet a cikin jarida Al-Mustafa, sai na ji yayi jawabi irin haka, da aka tambaye shi cewa waɗanne irin darussa da fa'idoji ne ka gano a gidan kurkuku, sai ce na gano abin da ban taɓa tunanin cewa Najeriya ta kai haka wajen lalacewa ba. Wani yaro ne na haɗu da shi a gidan kurkuku, aje ɗaurukan labari ɗauki wannan ƙwaya ɗaya, yana yawo da wani gangame man hoto na kaulaha, duk inda ya gani zai durƙusa gwiwa bibiyu ya gaishe ni, sai na kira shi, kai wai mai kawo ka nan ne? Ashe ma duk ya gama yaɗa labari shi ɗalibi na ne. Sarki ya tabbata ga Allah albani mai jama'a da yan dariƙa da yan izala duk nawa ne. An fahimci wannan da kyau jama'a? Allahu akbar. Sai ce a kara maka Allah, mu mun dade muna zuwa nan, sai na ce aje na da yanzu wannan laifin ne ya kawo kai? Ce wallahi kisan kai, kalmar da ya gan kenan, ya ce wallahi mun dade muna zuwa nan, na ce aje na da yanzu me ya kawo kai? Yanzu ya ce wallahi kisan kai ne, na ce ya aka yi? Ya ce yana tsaye da budurwar shi ne, sai kawai wani ya zo ya kira ta, sai ta ce ba za ta je ba, sai shi ya ce mata ki je ki saurare shi mana. Yana zuwa ya ga cewa ta tafi wurin shi, shi wancan saurayi da ya zo daga baya, ya ce kawai sai juye baki sai ya zage ni, ya ce dan kaza kazanka me ya haɗa ka da wannan? Sai ya ce mini to wallahi ni akar makallahu ni ko ubana bai taɓa zage ni a idona ba, ya ce saboda haka sai na ji kamar in kama da wuta tukuna kafin ma in san me zan yi mishi, ya ce da na waiga kawai da na ga wani ice kawai sai na rafka mishi haka, shikenan sai ya zube, ya ce sai na tafi sai na samo adda, ya ce sai na datsa shi uku. wannan ni yake gayawa, this is a life confession, ni yake gayawa da kaina, da ni da shi, ba a waya ba, ni da shi. Yace ko sai na datsa shi uku, kaji fa akan magana budurwa. Yace gunduwa uku ya datsa shi, yace kai sai ya tafi ya ci gaba da harkar shi. Can sai ƴan uwan wannan yaro da aka kashe sai suka ji labari, sai suka dibo makamai, yace suna tahowa, yace kawai sai na sheko a guje, shine sai na tawo ofishin ƴan sanda. Kaji mara gaskiya irin wannan, yace sai ya tawo ofishin ƴan sanda, yana zuwa sai ya gaya musu yayi kisan kai ne, amma sai zaro 10,000 sai ya aje akan kanta, sai suka jefa shi cikin sel. Waɗannan suna zuwa shikenan, ya akai aka rubuta duk abin da suka faɗa. Yace kafin gari ya waye kawai suka fito da takardar suka yaga, da gari ya waye yace kawai an kawo ni ne a matsayin nayi sata kawai. Yace kawai yanzu case din kenan a matsayin nayi sata. Nace to me ake ciki yanzu? Yace uwa ta ce ta saba fito da ni, tana can tana hada 20,000 ne kawai za ta kawo, shikenan za a kashe magana. Jama'a ku ji wannan, me kake tunani wannan in ya fito yana yawo? Me kake tunani in ya fito yana yawo, ya kake ganin waɗancan ƴan uwan wancan yaro za su yi da wannan? Akwai zaman lafiya? Walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab. In dai kuna da hankali to ku tsaida dokokin Allah, ayi ramuwan nan abu abin da Allah yake. Kun tuna abin da ya faru a zangon Katam da tsohon soja zamani Lekot ya jagoranci, aka kashe kabilar da ba tashi ba, aka kashe mutanen da ke bin addinin da ba nashi ba, karshe aka ce zahaba dima'uhum hadra, jininsu ya tafi a banza. Zamani Lekot kuma ya zama an yantar da shi, shikenan. Me kake tunani a cikin ku nan da ke saurare na a yanzu, akwai ɗaya daga cikin ku wanda an kashe uban shi a lokacin shekarar shi biyu, a nan yanzu yana ji na yanzu? Me kake tunani in ya ga zamani Lekot? Me kake tunani in ya ga al'ummar zamani Lekot? Akwai zaman lafiya? Amma me kake gani da an hukunta zamani Lekot? Da ba a zauna lafiya ba? Saboda haka halin da Najeriya ta samu kanta a yanzu, ba a yanzu ne aka kirkiri ko aka tsururuci ko kuma aka yi, wasu bama-bamai ne aka dasa su tsawon lokaci, su ne sai suka rinka tashi a yanzu. Kuma wallahi Allah ne ya kwantar mana da su, saboda tsarkin zuciyar wasu bayin Allah da kuma addu'o'in wasu mutanen kirki da Allah yake sauraron su. Kuma mun gode wa Allah tunda ya zama har yanzu cikin mu akwai waɗanda Allah ke saurare. Allah mun gode, kuma Allah ka ƙara haƙuri da mu. Amma zalunci ya kai zalunci, ayi maka kisan kai kiri da muzu, kana ji kana gani, sai a sallama wannan da ya kisan. Abin da ya faru yanzu kenan a America, yau kwanaki 5 kenan zuwa 6, farar fata ne ya kashe baƙar fata yaro ɗan ƙarami, karshe shi kenan. Ga video coverage din, an sa CCTV camera, camera ɗin karama duk ta ɗauki abin da ya faru. Amma kuma karshe sai aka ce shi kenan, alƙalai sun sallame shi. Me yasa? Saboda ya kashe wannan yaro ne don ƙoƙarin kare kanshi. Amma su da kansu a tashoshin BBC da CNN da France da sauran tashoshin talabijin na duniya suka ce yaron ba shi ɗauke da wani makami, wanda ya kashe shi kuma yana ɗauke da makami. Ka gaya mini ta wace hanya wannan ɗan wajen shekara 38, wannan ɗan shekara 16, ɗan shekara 38 yana ɗauke da bindiga, ya harbe wannan a matsayin wai ya zo kare kanshi ne daga wannan, kuma shi kenan sai aka yi free nashi. Kama Turawa da ike su kansu sun san ta'addancin junansu, suna nan suna ta zanga-zanga a ƙasashen Amerika da sauransu. Abinda kadai nake so in ce jama'a, abinda zai zaunar da al'umma lafiya shine duk wanda yayi zalunci a hukunta shi. Yarinya ce a nan, ɗaliba a jami'ar Ahmadu Bello, wani yaro ɗan samuru ya danne ta yi zina da ita. Yarinya mai mutunci da hijabi da niqabinta ya danne ta yi zina da ita, da aka kai kotu haka aka zo aka shashantar da wannan magana ta watsi. Amma da yake Allah baya bacci, yaron nan ya hau babur motar shi ta lalace yana gudu zai je ya dauko bakanike, wata ainihin motar yashi ta kubuce ta zo ta take mai mashin din, ya tsallake aka take mashin din da shi, shikenan Allah ya hukunta shi. Amma kuma wannan bai zama hukunci akan wancan ba, sai dai Allah ya fara nuna mishi matsayin shi. Wannan fa na daga cikin laifuffuka mafi girma a yau a Najeriya, shine laifin rape, laifi na fyaɗe yana daga cikin mafi girman laifi, wanda a yau idan mace ta yi maka kazafin ta yi maka fyaɗe, mace ta yi kazafin cewa ka yi mata fyaɗe kafin a saurare ka, ƙarshenta sai ka yi wata shida ko shekara da shekaru a gidan kurkuku. Ƙungiyoyin mata da ƙungiyoyin lauyoyi da wasu cewa ka suna kare haƙƙin mata za su taso su yi ca a kanka, ba za a saurare ka yaya abin ya faru ba. Amma duk da haka, saboda yadda al'amari ya kai matukar son zuciya, domin shi yaron ɗan gidan wani babba ne a nan garin, saboda haka duk waɗannan ƙungiyoyi na kare ƴanci, na kare haƙƙin mata da lauyoyi da sauransu, dokar ta take su aka saki yaran. To shugabannin Najeriya da sarakunan ƙasar nan da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro, ku ji tsoron Allah. Wannan abin da ya faru daga 2009 zuwa 2012, shekara uku, to ƙararrawa ce Allah maɗaukakin sarki ya kaɗa, kuma Allah ya so mu ne. Domin a tarihin duniyar yau babu inda wannan musibar ta fara ta tsaya a cikin shekara uku irin haka, babu. Duk inda wannan musibar ta fara sai da ta ci su kamar shekara 20-25 je kaka samu kasashen Algeria, a inda waɗannan fitintunin suka fara faruwa. Wanda ya kunno fitinar yana ɗan shekara 24 ya kunno ta, sai da ya shekara 26 ana kashe mutane, shi kuma yana kan dutse. Da watan azumi cikin 2010 bara waccan, ya fito gidajen radio yana cewa mutanen Algeria na tuba, ku yafe mini, na yi sanadin an kashe malamanku, an kashe masu mulki, an kashe talakawa, ku yafe mini, yanzu na tsufa, zaman daji ya ishe ni, ina son dawo cikin gari in zauna. Irin wannan fitina ce, waɗannan ma daga can suka dosano ta da littattafansu suka rinka hujja. To Allah ne ya mana gyaɗar dogo fitinar ta kwanta ko ta lafa a yanzu, don haka muna kira da babban murya cewa a ji tsoron Allah a tsaye da adalci, a je a yi reviewin wasu shari'o'i da aka yi, wasu waɗanda an zalunce su ana nan ana ta ɗaga ƙara, a yi ƙoƙari a binciki menene suke ƙorafi a kai. Domin kun ga wannan abin da ya faru, to ya buɗe wasu ido, ba zan ce ya wayar wa da wasu kai ba, ya buɗe wa wasu ido cewa ashe in aka yi min zalunci, idan na ɗauki makami na turje ne tabarna, ashe za a zo a bani haƙuri kuma a ce in faɗi terms ɗina, in faɗi conditions, in faɗi sharuɗa na ayi sulhu da ni. Ya buɗe wa wasu ido. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya kai rahamar shi akan kabarin Malam Ja'far Mahmud Adam, yace mu malamai ba fata muke wannan fitina ta ci ta cinye, yadda tun ana iya yayyafa mata ruwa galan guda a kashe ta, ta zama za a yi ta amfani da tankokin ruwa amma a kasa kashe ta ba. Duk inda aka buga bomb, idan naga an ɗauko ainihin jelar pipe na ainihin wato fire brigade ana fesawa, sai in ce Allahu Akbar, Allah ya ji kan Ja'far Mahmud Adam. Abin da ya faɗa kenan, a lokacin za a iya kashe fitinar da galan guda na ruwa, shine a yi adalci ga waɗanda suke kukan an yi musu zalunci. Aka ƙi, sai aka zo an sa tankunan ruwan sun ƙare, amma sun kasa kashe fitinar. Sai da kowa ya sadu da akan fitinar, har jami'an tsaro in aka ce musu ga suwana da suwana can, su kuma sai su ƙara gaba. sai da kowa fitina tafi karfin shi tukuna sannan Allah madaukakin sarki ya amsa addu'ar bayin Allah na gari yaji tausayin wadanda yaji tausayi daga cikin mu Allah yayi mana saboda haka ku yi adalci ku yi adalci istighfari kadai bai isa ba ku karanta farko farkon riyadus salihin abab at-tauba imam an-nawawi yace dukkan laifin da kai to yana da sharuda guda uku idan kai wa Allah sune wadannan sharuda da mai akhdar ya fadi wa shurutut taubati annadamu ala ma fata wan niyatu alla yauda ila dhanbin fima baqi alayhi min umri wa an yuqli'a anil ma'siyati fi sa'anil ma'siyati fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha daga cikin sharudan tuba shine mutun ya nadamar abin da ya gabatar yayi azama yayi niyya cewa ba zai sake koma ba yau Allah alƙawari sannan kuma idan yana cikin aikata zunubin to ya tuba ya bari sai na waye ce kaji sharudan tuban laifin didda kaiwa Allah amma in ya shafi haƙƙin ɗan adam fa na dukiya ko na mutunci ko na rayuwar su to ka zo wurin su ku nemi sulhu ko kuma ka ba su damar su dauki ramuwa a kanka abubuwan da aka yi wa wasu marayu da yawa a ƙasar nan cewar astaghfirullah bata isar ba sai an je an zauna da su mu ne muka kashe iyayenku mu ne muka sharrada ku muka kwace filayenku mu ne muka yi kaza mu ne muka cinye kudin fanco da garatuti na iyayenku suka wayi gari suka shiga halin tagayyar da suka kasa tarbiyar ku kuma kudin nan kaza ne kuma ga su mun kawo ku karba kuma ku yafe mana amma kawai dan ka rike tarbi kana astaghfirullah bata isar ba dan ka je ka aiki malamai sun je sun yi maka umara wallahi ƙarya ne sun yaudare ka haƙƙin mai haƙƙi yana nan Allah ba azzalimi bane an zalunce shi ya ce Allah ya isa kuma shikenan kawai sai a waye gari shikenan sai Allah ya ce an kashe magana hadisi ya zo sahihi cikin musnadul imam ahmad annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce duk wanda aka kashe shi ranar alkiyama zai je gaban Allah da jini jabe jabe a wuyan shi yana cewa ya rab sal hadha ala ma za qatalani ya Allah ka tambayi wannan mene mishi ya kashe ni wannan dan adam kenan tsuntsu ma da ka kashe shi baka ci naman shi ba manzon Allah yace haka zai zo yana tsalle a gaban Allah jini na zuba a wuyan shi yana cewa ya Allah ka tambaye shi me yasa ya kashe ni ba amfani zai da nama na ba tsuntsu kenan malamai nawa aka kashe a wannan fitinar masu mulki nawa aka kashe sarakuna nawa medical doctors nawa waɗanda basu ci basu sha ba guda nawa mutane nawa aka tagayyara a wannan fitinar lallai ne suwana da suwana su ake zargin su suka yi lakin albadi azlam wane ne ya fara tsogalo fitinar ta rashin yin adalci shi yafi kowa zalunci so da haka dole ne a gyara to abinda wannan karatu namu yake cewa shine ku talakawa ku ƴan sanda ku prosecutors ku taimakawa wanda Allah ya dora mulki a hannun shi ko alkali wajen ya iya gano gaskiya domin yayi hukuncin da ya dace kun ga a wannan zamanin ana hada hadda likitoci ku bincika masu ilimi akan kaza masana akan kaza ku yi mana bincike ku bada rahoto mai kyau kar ka sake aje a baka wani abu ka bada rahoton ƙarya jama'a kun fahimta lalle ne a taimaka musu sai malam yake cewa wa huwa qawluhu ta'ala wannan shine magana ma'anar magana Allah madaukaki da yake cewa kutiba alaikumul qisas an farlanta muku daukar fansa an farlanta muku ramuwa kenan ba sarki kadai aka farlantawa ba an farlanta muku ne ku mu'mine kowa ya bada gudunmuwar shi da gurgurda wanda zai iya ai furida idza kana alqatlu amdan an farlanta muku duk inda aka yi kisan kai lalle ne ku tabbatar da cewa an zakulo waɗanda suka yi wannan laifin an kuma hukunta su mutanen jahiliya sun taba wata yaudara Allah madaukakin sarki ya tona asirin su. Wani dattijo ne ya zo wurin kakan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Abdul Muttalib. Yace ka bani daya cikin ƴaƴanka zan je da shi zai min kiyo. Sai ya dauki daya daga cikin ƴaƴan shi wan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai bayar aka tafi aiki yayi kiyo ga wannan mutum. Rannan dabba ce ta bata bai dawo a makara bane yayi wa mai gidan laifi sai mai gidan ya kwace wannan sanda dake hannun shi wanda yake kore dabbobi sai ya maka mishi a karan hancin shi kawai sai ya fadi warwar sai ya mutu. Amma kafin ya mutu sai ya ainihin dade a cikin jini yana shashshekar jini yana kwanci akan hanya sai ya hangi wani gashi wannan alama zai tafi aikin hajji yana cikin jini sai ya ce bawan Allah naga alama zaka je aikin hajji ne yace eh idan ka je ka ce ina kabila kaza ka tsaya a kofar Ka'aba ka ce ina suwa ne in suka taru ka ce ina wani dattijo Abdul Muttalib in yace gani ka ce da shi wannan mutum da ka ba danka ya kiwo ya kashe maka da yana fadin haka sai langabe sai fadi wan mahaifin manzon Allah baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alhaji yana zuwa kuwa yayye kuwa ina kabilu kaza suka taru ina dattijo wani gashi to danka wani da ka bada shi kiwo a gari kaza ya bani sako yana kwance cikin jini cewa in ce maka wannan da ka bashi ya rike shi kiwo ya kashe shi wannan kakana Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya diba a guje ya kwashi dangi suka tafi wannan kauye su mutanen kauyen sun san haka gidan su manzon Allah tun a da tun kan a fara musulunci mutanen kirki ne mutanen zaman lafiya ne masu mutunci ne manzon Allah bai fito cikin kaskantattun mutane ba sallallahu alaihi wa sallam da kakan manzon Allah yaje sai ya ce to ga abin da labari ya zo gare ni jama'ar garin nan haka ne sai suka shuru suka yi kememe suka ce ba mu sani ba yace mu Qurayshawa muna da wata al'ada ba ni son wannan al'ada ta gudana akan ku ita ce kasama za mu zo mai bayanin me ce ce kasama ku fada mini wane ya kashe min dana suka ce a ba mu sani ba yace to abin da zamu yi da ku gidaje goma da ke kewaye da inda gawar dana ta fadi kowa ya bani raƙumi goma a hada min raƙumi 100 in tafi sai suka ce a sai yace to a zo ai kasama kasama ita ce waɗannan gidaje guda goma da suka kewaye inda gawar ta fadi to su ainihin fito da mutane goma goma waɗanda za su yi rantsuwa na rantsi da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa ban kashe ba ban san wanda ya kashe ba sai a ce tafi kai ma na biyu haka kai ma na biyar kai ma na goma haka an gama da gidan wane ku fito da aka zo kan wani sai ya ce a raƙumi nawa ne ya kamata in bayar aka ce kana son ka fidda kanka ne ce aka ce kara raƙumi guda ya kara raƙumi guda shikenan ba a shekara ba sai da suka mutu su waɗancan gaba ɗayan su gaba ɗaya sai da suka mutu ita ce ake kira kasama Qurayshawa suna da ita tintini shari'ar kakansu ce Ibrahim to amma Quray Larabawan kauye su basu santa ba amma ƴan cikin birnin Makka sun gada daga kakansu Annabin Allah Ibrahim dan haka ko da Annabi ya zo da dokan musulunci sai aka tabbatar da ita duk inda aka ga gawa to a kira makwabta da ke kewaye su zo su ba da shaidar waye kashi su fada in sun sani su fada in ba sani ba kuma ka kafe akan baka sani ba in ba haka ba kai da aka saka sunanka cikin list to ka fanshi kanka da gwargwadon adadin raƙumin da ya hau kanka jama'a kun fahimci wannan da kyau na kawo wannan ne ba mu kai inda za mu tattauna mas'ala ta kasama ba duk da yake mun taɓa tattauna ta a can baya wa iz qataltum nafsan faddara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun a lokacin da Allah yake tuhumar bani Isra'ila cewa kun tuna da kuka yi kisan kai kuka rinka tunkuɗa wa junanku laifin wannan ya ce a su wannan ne wannan ya ce su wannan ne Allah yace zai fitar da abin da kuke boyewa daga ƙarshe kuma ya fitar mun dan tattauna magana akan kasama amma har yanzu ba a zo inda zan zauna in fayyace zare da abawa dangane da kasama ba amma nan ma dai ya gamsar da kai dan abin da ka ji yanzu ina fatan an fahimci me ce kasama naka duk inda aka yi kisan kai a makwabtanku in an zo ba da sheda in kana da hannu ka bayyana kanka kuma ka yadda da hukuncin da Allah ya dora maka idan baka da hannu amma ka san wanda yayi to ko mahaifinka ne ka fada kar ka rufa asiri sai dai kuma to wani bangaren ka ji tsoron Allah kar kai wa wani kazafi kar wannan ta zama wata dama ce ta cewa bari kai wa wani yarfe in ka ji tsoron Allah mu musulmi wannan shine babban abin da yake sarrafa mu shine tsoron Allah to in ya zama baka jin tsoron Allah sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza lam tastahi fasna ma shi'ta baka jin kunya baka da tsoron Allah baka ganin mutuncin Allah shikenan ka aikata abin da kaso a karkashin wannan jama'a hukunci dangane da kasama ya tabbata a cikin shari'ar musulunci to duk lokacin da aka bincike ka ka sani ka fada shine zai taimaka wa mai mulki yayin abin da ya dace shine zai taimaka wa jami'an tsaro na yan sanda su yi abin da ya dace to amma kuma ko ya kamata a ce kai kuma daga bada sheda kawai yan sanda su kama ka su ta jibgarka kamar yadda jami'an tsaron Najeriya suke yi wallahi alazimi ba daidai bane ba daidai bane jama'a kai ka zo ba da sheda sai a rike ka har hali ya kai yau a Najeriya in kaga an yi hadari mutane suna ihu za su hallaka ba za ka iya ba su mafi gaggawar taimakon da suke bukata ba don in jami'an tsaro suka zo kai za a juya magana a kanka wannan maganar idan kazafi nake wa jami'an tsaron Najeriya sun fi ni sani in kuma gaskiya ce sun fi ni sani talakawa kuma shedu ne akan haka wannan yana daga abin da ya firgitar da jami'an ya firgitar da talakawa game da sakin jiki game da jami'an tsaron kasar nan shi yasa suka zo suka kafa wani logo dan sanda abokin kowa amma wanne talaka ne har yayi da wannan wa'azin akwai babu duk amanna ko ina police is your friend shi yasa wasu sai su je su kuma on the contrary sai su sa police is my enemy saboda bai ga friendship ba on the contrary ya ga me ya ga enmity ya ga kiyayya ya ga mugunta so da haka a gyara jama'a kasar mu sai ta rayu cikin mutunci da zaman lafiya Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai mallan yayi wata magana yake cewa fa amma in kana khata'an fayati bayanuhu fi suratul maida insha Allah idan hukuncin kisan kai ne na kuskure to za a yi bayani dangane da tafsirin suratul maida an zo na fara mana bayani a jiya ba manta ba mallan yace walaysal qisasu bilazim sai dai kuma ramuwa ba dole bace hukunci na ramuwa Allah ya farlanta shi a doka amma kuma kai da akai maka laifi ba lallai bane zaka iya yafewa innamal lazim Allah ya tajawaza al-qisas wa ghayruhu min al-hudud ila al-i'tidal abinda yake wajibi shine kada ka ce ka yafe daga baya kuma ashe ba yafewa kai ba ka je ka same shi kai mishi makami ko kuma kai wani abu da bai dace ba fa amma idza waqa'a ar-ridha bidun al-qisas min diyya idan har mutum ya yadda cewa a bashi kuɗi ba tare da an kashe wannan mutum ba aw afwin ko kuma yace yayi ahwa gaba ɗaya baya bukatar komai fa zalika mubahun wannan ya halatta alama ya ati bayanuhu bayanin wannan zai zo nan gaba insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka mallan yace al-khamisa qawluhu ta'ala al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unsa bil-unsa ikhtulifa fi ta'wiliha shin da Allah madaukakin sarki yace da in ya kashe da a kashe shi bawa in ya kashe bawa a kashe shi mace in ta karmace a kashe ta don aka samu akasin haka fa idan bawa ya kashe da ko da ya kashe bawa ko mace ta kashe namiji ko namiji ya kashe mace ko kuma aka samu wani abu sabanin haka shine ina hukuncin kafiri sai ya kashe musulmi kuma kafirin ya zama kafirin amana idan musulmi ya kashe kafiri kuma kafirin ya zama kafirin amana irin halin da muke ciki a Najeriya na'am irin halin da muke ciki a Najeriya iyayenmu su ne su Sardauna da malamanmu su Abubakar Gumi da ƴan bokonmu su Abubakar Tafawa Balewa bayan da aka samu yanci 1960 sai kuma suka tabbatar da cewa sun amintu Najeriya ta ci gaba da zama a matsayinta ta ainihin Federal Republic ma'ana ƙasa wadda take haɗaɗɗiya wadda ake da tarayyar zamantakewa a wuri ɗaya bayan shekaru kusan 60 da yin amalgamation shine game kudanci da arewacin ƙasar a bisa cewa an yadda za a zauna tare kuma za a yi zaman aminci da lumana tsakanin arewaci da suke mafi yawanci musulmi da kudanci da suke mafi yawanci ba musulmi ba kaji yarjejeniyar da aka yi idan kai kai karatun fiqhun shari'ar musulunci ka san a musulunce musulunci ya karbi wannan abin da iyayenmu suka yi a matsayin yarjejeniya ta ainihin lumana inma da yake karatunka bai yi zurfi bane sai ka ce to ai ba sa biyan jizya ai ba sa biyan kaza a'ayyo ai ba an yake su ne an ci su ba a'a an yake mu ne gaba ɗaya aka ci mu sai aka jawo mu aka ce za a hada mu kuma sai muka yadda ta yiwu ka ce wannan yaddan mun yi ta ne a lokacin amalgamation ba mu da yanci a lokacin yanci sai da aka tuntubi bangarorin biyu bangarorin iyayenmu da malamanmu da ƴan bokonmu da bangarorin iyayensu da malamansu da ƴan bokonsu kun yadda kasar ta ci gaba da zama a matsayinta na kasa ɗaya a bisa yarjejeniyar da aka yi dukkan bangarorin suka ce sun yadda dan haka mu da muka zo yanzu daga baya a musulunce ba mu da yancin da za mu ainihin ci amanar wannan yarjejeniyar sai dai a sake zama a kan tebur a sake signing out a warware ta amma ba daidai bane mu kai musu hari ba daidai bane in sun kawo mana hari mu ce mu ma bari mu kai musu hari terror in response to terror no it's a very wrong statement of yours kuskure ne ka faɗa ka dan uwana idan suka yi mana abin da ba daidai ba sai mu ga wace hanya ce ta dace mu ce ba mu yadda kasar ta ci gaba da zama a matsayin kasa ɗaya ba to sai dai kuma ko kanmu a hada yake akan mu yi haka wannan ita ce tambayar da nake jin za a shakaki kafin ta amsu a ƙarƙashin haka idan muka ji labarin wasu inyamurai ko wasu makiya dake kudancin kasa da ba musulmi ba sun ainihin je sun kai farmakin wasu musulmin mu ƴan nan yankin ba daidai bane mu kuma muna zariya mu je mu kona musu gidaje mu je mu kona musu coci mu je mu kona musu dukiya ko mu kashe su ba daidai bane in muka yi haka mun saba wa addinin mu na musulunci na'am ta iya waka ce to ai su suka fara idan har haka ne in ma har haka ne da sai a je a samu waɗanda suka yi sai ai musu kun san jiya mun karanta yana daga cikin al'adar jahiliya wani ya maka ka huce akan wani jama'a muna karanta qur'ani ne dole mu fada muku abin da yake gaskiya koda ba ku san haka shi yasa mu dake da awas salafiya a Najeriya mun fi kowa samun kanmu a tsaka mai wuya saboda mun kafe sai mun fada abin da ya daidai da qur'ani da hadisi wata ran yayi daidai da talakai kabbara ya ji dadi jami'an tsaro da gwamnatin Najeriya su ji haushin mu wata ran mu fada yi daidai da gwamnatin Najeriya da jami'an tsaro talaka yayi kwafa yace mun zama malaman gwamnati ba yadda muka iya dole mu tsaya wa gaskiya ita kanta gwamnati ta san mu ba malaman ta bane talakawa sun san ba tare muke da su ba sai dai muna tare da gaskiya ne wannan ita ce matsayin mu saboda haka kuskure ne ku ji cewa an yi attacking Hausawa musulmi a Ogomosho ko kuma a garin Abba ko kuma sai ku je ku kama Yarbawa ko Inyamure waɗanda kuke zaune da su a Kano ko Katsina ku kashe su idan kuka yi haka kun yi maguzanci kun bi addinin jahiliya ku tuba ba daidai bane kuma dole waɗannan da kuka kashe su a je a biya diyyar su domin ana zaune zaman lafiya ne da su wanda aka yi a ƙarƙashin addinin musulunci wannan ita ce dokar Allah saboda haka ba a itida'i irin wannan 1987 aka fancan sun kashe malami sun kona qur'ani sun yi kaza sun yi kaza kuskure ne a ce a nan sabon garin Zaria ko a tudun wadar Kaduna ko a Rigasa ko kuma ku bi su duku karkashe su ku kona cocinan su wannan ba addinin musulunci bane addinin jahiliya ne dan haka musulmi ku san addinin ku kutu ba idan su suna fama da jahilcin addinin su dan haka ba sa kula da dokokin saboda jahilci bai kamata ku muna karanta littafin kuma muna fama da jahilci ba sai zama mun zama kenan on the same page with them mun zama mu da su mun zama shafin mu daya kenan saboda haka jama'ar musulmi kun ji wannan ka'idar to zamu zo mu tattauna wannan matsala idan ana zaune zaman amana irin halin da muka samu kanmu a yanzu a kasar nan misali shin sai aka samu musulmi da gangan sai ya je sai ya kashe kafirin amana menene za a yi akan haka zamu zo mu tattauna wannan matsala malai yace fa qala ta'ifa ja'atil ayatu mubayyinatan ko mubayyinatun li hukmin naw'i idza qatala naw'ahu wannan ayar da muke fassarawa jama'a kadai ta zo ne dan ta bayyana cewa nau'i kaza na da in ya kashe irin shi to za a kashe shi nau'i kaza na bawa in ya kashe irin shi to za a kashe shi nau'i kaza na mace in ta kashe irin ta to za a kashe ta nau'i kaza na namiji in ya kashe irin shi to za a kashe shi nau'i kaza na musulmi in ya kashe irin shi musulmi to za a kashe shi malai yace abinda ayat ta zo ta bayyana kenan dan haka fa bayyana hukumul hurri idza qatala hurran sai ta bayyana hukuncin da in ya kashe da cewa a kashe shi wal abdi idza qatala abdan bawa idan ya kashe bawa a kashe shi wal unsa idza qatalat unsa haka mace idan ta kashe mace ita ma a kashe ta walam ta ta'arrab li ahadin naw'aini idza qatala al akhar wannan surar ko kadan bata yi magana dangane da namiji in ya kashe mace ko mace in ta kashe namiji ko musulmi in ya kashe kafiri ko kafiri in ya kashe musulmi ko da in ya kashe bawa ko bawa in ya kashe da wannan ayar san bata yi magana akan haka ba dan haka babu wannan hukuncin a karkashin ta jama'a kun fahimci wannan sai malam yake cewa fal ayatu muhkama dan haka wannan ayar hukuncin da tazo da shi daidai ne keke da keke babu wanda aka shafe a cikin shi sai dai wa fiha ijmalun akwai bayanai waɗanda suke dunkulallu yubayyinuhu qawluhu ta'ala wanda magana Allah ita ce za ta fayyace abinda Allah yace wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi mun wajabtawa bani isra'ila a cikin littafin su na at-taura cewa duk inda wani mai rai ya kashe mai rai to a kashe shi wa bayyanahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi sallama bi sunnatihi lamma qatala al-yahudiyya bil mar'ati qalahu mujahid sannan a sunna kuma manzon Allah a aikace da ya kama wani bayahude ya kashe lokacin da wannan bayahude ya kashe wata mace to anan ne sai manzon Allah ya fito da waɗannan bayanai kenan in kana neman hukuncin bawa in ya kashe da to karka neme shi a cikin wannan aya da muke karantawa in kana neman hukuncin namiji in ya kashe mace karka neme shi a cikin wannan ayar sai ka tafi cikin ayar an-nafsu bin-nafsi yanzu namiji ya kashe mace ko da matar shi ce kashe ta da gangan to ba wai za a ce bane ai tunda shi ya kashe ta ita mace ai rabin namiji ce a'a a wajen rai to rai ne a madadin rai dan haka namiji ya kashe mace to in aka tashi sai a kashe shi babu yadda za a ce a kashe rabin shi ba zai yiwu ba ba kuma za a ce to a dora mai diyan rabin ta ya biya ba a'a anan sai a yi aiki da an-nafs bin-nafs sannan sai hadisin Bukhari wata baiwa ce mai gidanta ya doro mata gwalagwalai aka sai wani bayahude sai ya ganta daje sai ya same ta ya kwantar da ita kan wani dutse ya rotsa kanta da wani dutsen bata gama mutuwa ba aka same ta sai aka ainihin aje waɗanda suke prime suspects a garin nan a anguwan nan suwa ake zaton za su yi wannan ɗanyen aiki sai aka ce ana zaton wani ana zaton wani ana zaton wani ana zaton wani kun san ɗan adam Allah ya mai baiwa ko cikin gidanka ka shigo kaga an yi wani kaza sai ka ce yanzu haka wani ne
akwai wanda ya kama da abin saboda haka da aka kawo manzon Allah sunayen waɗannan mutane da ake zato ake zargi manzon Allah ba zuwa ya kamo su ba sai aka same ta ke wane ne yake miki sai zama ba baki wane ne sai ta ce a'a ta girgiza kai wane ne sai ta girgiza kai a'a wane ne sai ta girgiza kai wane ne sai ta ce eh wane sai ta ce eh wane ta ce eh so uku sai aka kamo shi da gaske kai haka ne sai ce gaskiya haka ne kaje da shari'a take da yayi musu ko shari'a ba za ta kashe shi ba sai in an bu wasu dalilai waɗanda za a iya tabbatarwa amma da yaga an gabatar da facts an gabatar da exhibits an gabatar da dalilai sai ga ba daidai bane ya ci gaba da jayayya shine manzo Allah ya sa aka daure shi aka kwantar da kanshi akan wani falalan dutse aka samu wani murgujejen dutse shi ma aka rotsa mishi irin yadda ya mata to kaga da wannan aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda hadisi ne sahihi yana nan cikin musnad al-imam Ahmad da Bukhari da Muslim daga sahabi Anas yana nuna mana kenan ana kashe namiji in ya karmace idan mace ta kashe namiji to ita ma ainihin ana kashe ta to zamu zo zamu tattauna ainihin sauran matsalolin insha Allah to sa'an nan sai kuma as-sadisa qala al-kufiyuna was-sauri yuqtalu al-hurru bil-'abd malaman kufa su ne sai al-imamu abu hanifa da al-imamu sufyan al-thauri suka ce idan da ya kashe bawa to shikenan sai a kashe dan menene hujjar su sai suka ce sai a dubi an-nafsu bin-nafsi anan sai wasu malamai suka ce a ayo ai shi wannan bawa ai kayan kudi ne madadin a kashe wannan dan ai kimanin kudin shi mana kamar mutun ne ya kashe maka tinkiya ai kaga ita ma rai ce amma ba za a ce mutun ya kashe tinkiya rai ce dan haka an-nafsu bin-nafsi ba din rashin mutuncin da za a yi maka da rashin kyautatawa sai dai a yi maka mafi tsada kudin ta ka biya amma dai ba za a ce an-nafsu bin-nafsi ba wasu malamai su ma sai suka ce ba a kashe da saboda ya kashe bawa saboda bawa kayan kudi ne sai aka ce a yanzu ba za a kalle shi a matsayin kayan kudi ba za a kalle shi ne a matsayin rai rai ya kashe rai dan haka sai a kashe shi kun ji mas'ala ta farko mas'ala ta biyu a karkashin wannan sai suka ce wal muslimu bizimmi su Abu Hanifa suka ce idan musulmi ya kashe kafirin amana to ainihin za a kashe shi me yasa anan ma sai suka ce ai za a dubi na ɗaya amanar da ke tsakani na biyu kuma za a sake duban wannan an-nafsu bin-nafsi jama'a kun fahimci wannan da kyau amma wannan matsalar hakikanin al'amari bari ku ji ainihin abinda malamai suke akai malai yace wal jumhuru min al-ulama mafi yawancin malamai abinda suke akai la yaqtuluna al-hurra bil-'abd suka ce ba za a kashe ainihin wato da ba dan ya kashe bawa litanwi'i wa taqsimi fil aya wa qala abu thurin lamma ittafaqa jami'uhum ala annahu la qisas bayna al abidi wal ahrar fi ma duna an nufus kanat an nufus ahra bi dhalika wa man farraqa minhum bayna dhalika faqad naqaba wa aidan fal ijma'u fi man qatala 'abdan khata'an annahu laysa alayhi illa al qima to malamai dai suka tattauna wannan matsala wanda yake gaskiya saboda Allah domin a fita daga cikin ainihin dukkanin rikicin da malamai suka tattauna gaskiyar lamari magana da yace ita ce idan da ya kashe bawa to ba za a kashe shi ba sai dai ya biya diya shi ba kima shi ba akwai bambanci tsakanin kima da diya in aka ce kima ita ce wannan bawa kayan kasuwa ne nawa ne kudin shi sai a ce 500 to amma aka ce diya fa to za a dubi diyan rai ne kuma wani irin rai ne musulmi to sai a ce za a biya yadda ake biyan kowane rai shine raƙumi 100 saboda za a kalle shi ne a matsayin nan rai ne jama'a mun fahimci wannan da kyau والسابعة مسألة تبقى والجمهور أيضا على أنه لا يقتل مسلم بكافر هكما على ما يسوك تغسكيا إذن هر مسلمي يكش كافرين أمانا تبدأ أكش شبا سيدي شيء وربدأ أكش شبا بتوانك يشد جزنبي دزرجي دمنزان الله يمشبا دمنزان الله يشي واندي يكش كافرين أمانا to haramun ne yaji kanshin aljanna tare da cewa kanshin aljanna ana jiyo shi tafiyar shekara 500 kafin a isa gare ta saboda a yanzu kana neman ne ka nuna wakilcin da musulmi suke da shi wajen wannan yarjejeniyar kawarware wanda kuma an yi shi da sunan Allah ne manzon Allah shi ya fara irin wannan yarjejeniyar aka zo aka rubuta takaddar sulhu bismillahir rahmanir rahim wannan shine sulhun Muhammadu manzon Allah tsakanin shi da Suhailu dan Amr wanda yake wakiltar mutanen Makka da aka rubuta wannan takarda manzon Allah ya signing in ya sanya hannu akai Suhail ya sa hannu aka zo aka yi sealing din ta shikenan ana cikin haka sai ga dan gidan Suhail ya rugo a guje ya taho daga Makka yana haki yana cewa manzon Allah na musulunta sai manzo Allah ya ce tashi ka koma sai uban shi ne dama ya wakilci kafirai daga cikin yarjejeniyar kuma shine duk wani namu in ya gudo wurin ka zaka mai mana da shi yanzu aka sa hannu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tashi ka koma sai sahabbai suka rinka cewa subhanallahi ya manzo Allah ka mai da musulmi wurin kafirai manzo Allah ya ce yanzu ne yarjejeniya na yadda na sa hannu bazan saba ba sai aka fara inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sai shi Suhail shi ma sai mike tsaye yace in ba a mayar mini da dana ba ni ma an fasa sulhu ai yanzu akai manzo Allah yace me kaji nace ai a mayar maka da abunka ya kama shi ya tafi da shi yana ihu yana ya manzon Allah za su azabtar da ni za su kashe ni manzo Allah yace ba zan zama mutumin banza ba na sa hannu ba zan saba ba bayan kwana biyu sai ga wani ya gudo daga Makka sai ga mutanen Makka sun turo wakilai mutum biyu cewa a kawo masa shi a dawo da shi manzo Allah na zaune sai suka zo suka ce an turo mu ne wani ya musulunta ya ta wurinka manzo Allah ya ce kwarai da gaske wani ita shi ka bi su ya ce ya manzo Allah in koma wurin kafire ne bazan koma ba manzo Allah ya ce alkawari ne da su cewa duk wanda ya zo za a koma da shi nan ma akai ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah a'udhu bi manzo Allah yace ba zai zama dattijan banza ba ina son ka gane yadda an yi alkawari ba a bi wa wawaye ba a bi wa yan takife ba a bi wa masu zafin kai saboda an yi ne in the name of God da sunan Allah akai da za a rubuta takardar sai da aka sa bismillahir rahmanir rahim kafirin nan ya tsalle yace wallahi bai yadda ba wannan kinibibi ne asa bismika allahumma su basu san wani arrahmanir rahim ba aka zo aka ce wannan shine sulhun Muhammadu manzon Allah da shi da Suhailu dan Amr wakilin Quraishawa sai ya mike ya ce wallahi ƙarya ne mun yadda kai manzon Allah ne zamu jayya da kai a soke Muhammadu dan Abdullahi muka sanka manzo Allah ya ce wa Aliyu ne sakatare general shi yake rubuta manzo Allah ya ce soke inda sunan Rasulullahi yake Aliyu ma ya jefar da biro ya ce wallahi ba zan soke ba ka duba ga kafirai suna azazzala manzo Allah ga musulmi kuma sun dauki zafi amma manzo Allah ya iya managing crisis ya iya tafiya yadda ya kamata manzo Allah ya ce nuna mini ina ne aka nuna mishi sai ya goge sai ya ce rubuta Muhammadu dan Abdullahi wa kafa billahi shahida in duk duniya ba a yadda ni manzon Allah bane Allah ya ce ya yadda ni manzon shi ne dan haka magana ta kare aka rubuta da aka fara rubutawa sai Suhailu manzon Allah ya ce to fadi maganar ku sai ya ce mutane na mutanen Makka sun ce bana ba Umara ga manzon Allah fa ya sanya kayan Umara ga raƙuma an to da su tsakanin inda aka yi wannan zaluncin fa jama'a kamar cikin zariyan nan ne tamu da nan UPE nan gwargwaje mutum ya taho zai taho zariya a ce sai ya zo nan gwargwaje sai a tsaye da shi a ce ba zai shigo ba kuma garinku ne kuma ka taho ibada haka fa aka yi manzon Allah Allah da kanshi ya ce wal hadiya ma'kufan an yabluga mahillahu ga hadaya raquma da dabbobi an shirya su za a zo a kawo su amma mutanen nan suka ce ka'ida farko bana ba umara mun soke ta manzon Allah ya ce approved sai Umar ya mike tsaye ya ce ya manzon Allah umarar ga kaya ba za mu je ba manzon Allah ya ce eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'una jama'a akai ta salati manzo Allah yace fada abin ka na biyu yace duk wanda ya musulunta in ya taho wurin ka zaka mai mana dashi manzo Allah yace approved na yadda sahabbai suka ce ya manzo Allah ka mayar da musulmi wurin kafirai manzo Allah yace na yadda na uku idan naka ya gudu ya taho gurinmu to ya dawo gida dan dama mu ne asali manzo Allah yace na yadda sai sahabbai sai Umar ya miƙe Abubakar ya zaunar da shi Umar ya miƙe yace ya manzo Allah wannan zalunci ne wallahi ba za mu yadda ba a shiga garin nan duk mu mutu amma wallahi ba za mu yadda ba manzo Allah yace Abubakar ya kama hannun Umar yace kai kai hankali shi fa wakilin Allah ne kai hankali ja baya haka aka rubuta waɗannan takarda ta zalunci shi manzon Allah ya san an zalunci musulmi amma shi manzon Allah ya san ya shirya saboda haka kwana biyu sai ga su sun biyo wani cewa to manyan mu sun ce wani ya musulunta ya gudo manzon Allah ya ce gashi nan ku tafi da shi sahabbai aka yi ta salati manzon Allah ya ce na farga na yarda na sa hannu ba zan zama dattijan banza ba aka ta sake shi aka tafi da shi shi kuma da yake namiji ne shi yasa kun rajula sai ya dake sai ya saki jiki da su da aka je Hudaybiya Zulhulaifa afwan bayan garin Madina sai ya saki jiki kai ka ce tun farko tafiyar ta su daya ana zuwa kawai shikenan sai ya saki jiki da su su ma sai suka saki jiki har ɗaya daga cikin su da yake da rike da takobi sai aje takobin tashi saboda ya saki jiki wannan ya bada kai an koma gida shikenan sai daga takobin ne yake kai takobin nan taka take ruye sai aje ta wato yana ƙara gyara yanayin suka saki jiki da shi can da yaga sun saki jiki sun dukufa suna harkokin su da ya sarfaci takobin ne zare ta sai datsa daya biyu saura daya kuma ba makami a hannun shi sai ga ya gudu maka tai nisa kuma ya dawo Madina sai taho hajjaran majaran ya shigo Madina annabi yace lafiya yace ya kashe dan uwana annabi yace zauna ya aka yaba annabi labari annabi yace to ni dai na ba ku shi kun ce ba ku na ba ku to yanzu ya Allah yace a ni kai min alfarma in zauna nan har zuwa tafi da ni manzo Allah yace ka zauna kun ga yadda manzo Allah yake yafi kowa iyawa yafi kowa kwarewa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to yanzu wancan sahabi guda ɗaya yana bayan garin Madina da takobi ba damar ya isa maka kuma ba zai dawo Madina ba sai kafa sansani a nan sai zaman shi shikenan haka ake so ka zama namiji ka zama rago ka zama namiji in Allah ya dora maka yanayi ka karba sai zaman shi a nan Zulhulaifa idan suka taho kasuwanci za su tafi kasuwancin su daga kasar Makka sai basu su wuce sai sun je sun yi kasuwanci Sham sun ci riba sai ya fito ya zo ya bubbuge na bugewa ya ja kaya sai ya je ya zauna shikenan ana nan sai wasu suka musulunta suka zo sai annabi ya ce a'a ku koma da suka dawo shikenan sai wannan ya ce a'a ku zo nan mu ga inda Allah ya aje mana ku zo nan mu zauna ni ne mai anguwa ni ne daga ci eh ku zo nan ku zauna shikenan sai suka zauna sai suka yi karfi da suka yi karfi sai da suka karya jalin mafi yawan mutanen Makka sai mutanen Makka suka rubuto takarda suka hadu wakilai suka ce don Allah Muhammadu takardan nan a yaga ta kuma mutanen ka na bayan gari don Allah ka ce su dawo gida su bar mana hanyar mu ta kasuwanci kuma a zauna lafiya duk sharadi manzo Allah yace ai haka suka ce ai abin da za a yi ne yace to tunda ku kuka ce shikenan kun ga yadda manzo Allah yake saboda haka in Allah ya jarabce ku da wanda zai jagorancin ku akan addini da ilimi to za ku yi ta ganin abubuwan da ba kwa so amma sai ku hakura. Abinda Allah ya wa sahabbai kenan. Me kake tunani da manzon Allah ya biye waɗancan masu zafin kai? Karshe da an yi abin da ba shi kenan ba. Haka manzon Allah ya juya ga Makka kai ka dubi bazazzagi ya ce karar biyar a Lagos. An hana shi shiga Zaria. Sai da yazo daidai inda matarar sarki take din nan. Din rima yan Zaria sun mai maraba fa. Ya hangi Zaria sannan sai ya ce koma. Me kake tunani? Shine su Umar suka ce wallahi mu shiga gwamma mu mutu a can. Manzo Allah ya ce a koma din. Haka aka koma basu ji dadi ba. Lokacin da manzon Allah ya ce musu ku aske kanku. Allah ya ba ku ladan Umara. Sai suka ce ya manzon Allah, mu aske kai ga Makka din ba mu shige ta ba. Manzo Allah ya ce ku aske kai. Sai suka zille kawai. Wannan sai zille. Ha ba ina zan aske kai na a bayan gari na. Ina sai suka zille. Hankalin manzon Allah ya tashi ya samu matar shi dattijuwa Ummu Salama. Dattijuwa. Shi yasa in Allah ya dora maka nauyi ko to amma kana sha'awar waɗannan yangu musulmi wallahi ka hakura. Ke shekara 17 shekara 18 waɗannan yan gayu mai ban maka je ka samu wata bazawara shekara 40 dan ku taimaki juna da shawara. Wallahi kuwa wannan bera ya shekara 16 da in ta ga matsala gaba ɗaya za ta ce kai ni wallahi ta lafi fitina ka ta yi wa ka cika jawo rikici kullun ba zaman lafiya. Sai manzon Allah bai fuskanci Aisha ba, bai fuskanci wanda, sai ya tafi wurin Ummu Salama. Dattijuwa ce ta iya mun kawo tarihin ta ranan anan. Manzon Allah ya ce ya Ummu Salama ki bani shawara, na ga kin goge da rayuwa, ya zan ce wa musulmi su aske kansu umarar su ta yi su ce sun ki? Sai ta ce ai ba za su yi ba. Cha ke ma kin goyi bayan su ne? Ta ce a saurara ka ji ai ba kai ba kai da ka fare ba sai ka ce musu su yi ba. Sai ya ce to na gano bakin zara. Sai je mika kansa ana askewa sai kuma kowa wane yi wanzan ka gama wannan nima a zauri na shikenan. Shikenan kaga fa'idar in ka zama babban mutum ka samu mace experienced woman. Saboda haka waɗannan masu kallabi wance ka hakura kawai ka hakura ku samu wanda za ku yi aiki tare. Amma kai dan bana bakwai ne fine ba responsibilities akan ka. Amma Jabir ibn Abdullahi kaga da uban shi ya bar mishi ƴan mata guda tara ya aurar da su. Da ya tashi aure ya auro budurwa sai je ya samu bazawara ya aura. Manzo Allah ya ce kana saurayi ka je ka auri bazawara ya aka yi? Sai ya ce ya manzan Allah mahaifina ya bar mini ƴan mata ƙanana guda tara, ya ce in yi tarbiyyar su sannan sun girma aurar da su. In na auro budurwa irin su abu ya kwaɓe shi yasa na je na auro da za ta yi musu kunshi ta yi musu kitso ta taimake ni in kiyaye aikin da ubana ya sa ni. Kun ji Jabir kenan dan albarka. Saboda haka ku rinka fahimtar yadda rayuwa take. A ƙarƙashin wannan yana nuna musulmi dole su tsaya akan diyar yarjejeniyar da aka yi da su ko. Saboda haka ƴan uwana musulmi ƴan Najeriya da matasan Najeriya, wannan ƙasa da kaji ana cewa Najeriya ba haka take ba a da, amma yadda na gaya muku iyayenmu ne suka wakilce mu, malamanmu ne, ƴan bokonmu ne suka sa hannu cewa za a zauna lafiya, za a zauna tare da juna. Saboda haka da ni da kai yanzu ba mu yi karatu ba mu iya karfin sojan da za mu ce da karfin tsiya, a'a sai mu sake komawa wurin waɗanda suka rage daga cikin iyayenmu da malamanmu da shugabanninmu, mu je mu ce mutanen nan leni ya faru tsakaninmu da su, suna ci mana kashi, su ne mana kaza, su ne mana kaza, su ne mana kaza. Don haka abinda muke so a warware wannan yarjejeniya a sake raba ƙasa kowa ya koma ɓangaren shi. In aka yi haka officially shikenan shari'ar musulunci ta yadda. Amma shari'ar musulunci bata ce su sun warware amana saboda su kafirai ne suna kashe mana mutane mu kuma mu kashe su anan ba, ba a ce mana haka ba. Don haka wannan yaƙi da ake tsawon shekaru a arewacin Najeriya da kudu sun kashe mana mu ma mu kashe musu, sun ƙona mu ƙona, wallahi alazimi ba daidai bane. Musulmi ku ji tsoron Allah ku gyara. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To ainihin sai malam yake cewa mas'ala ta shida, wal jumhuru aidan ala annahu la yuqtalu muslimun bi kafirin. Amma malamai mafi yawanci suka ce gaskiya idan musulmi ya kashe kafirin amana to ba za a kashe shi ba, sai dai kuma tsakanin shi da Allah shi wannan musulmin ya shiga uku. To bin manzon Allah ya ce ba zai shiga ainihin aljanna ba, ba kuma zai ji kanshinta ba, tare da ana jin kanshinta tafiya shekara 500. Dan haka musulmi ku ji tsoron kashe mutumin da bai ji ba bai gani ba, ana zauna lafiya ku ji tsoron Allah akan haka. Mas'ala ta farko kenan. Mas'ala ta biyu fa, ba za a kashe ka ba idan ka kashe shi a tsari na hukunci. Me yasa anan ba za a dubi waccan aya da tace an-nafsu bin-nafsi ba? Me yasa ba za a dubi girman rai da girman rai ba? Sai malai yace saboda akwai hadisi li qaulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama, saboda akwai hadisi da manzon Allah yace la yuqtalu muslimun bi kafirin, ba a kashe musulmi idan musulmi ya kashe kafiri, musamman kafirin amana. Idan kuwa dama da fada ake da su, ma'ana an riga an warware wannan amana, an sha tabbata ana fada dan musulmi ya samu kafiri ya kashe, wannan yayi daidai bai yi kuskure ba. Amma matukar suna cikin kafiran amana ana zauna lafiya, to ba a kashe musulmi in ya kashe ɗaya daga cikin su. Kun ji na ɗaya? Na biyu, amma wannan musulmi ya jawa kanshi bala'i. Na uku, wannan musulmi zai biya diya, ba ƴan uwan shi ne za su biya diya ba, ba gwamnatin musulunci za ta biya diya ba, shi da ya kisan kanshi zai biya diya. Idan zai biya diya, kuma zai biya diya ne rabin diyar musulmi, shi ne raƙumi 50, ko kuma a kimanta kuɗin raƙumi 50 ya biya. Malam yake cewa akhrajahu al-Bukhari an Ali ibn Abi Talib, hadisin da muka faɗi din nan Ali dan Abi Talib ne ya ruwaito shi daga manzon Allah, kuma Bukhari ya ruwaito shi. Qurtubi yace wala yasihhu lahum ma rawahu min hadisi Rabi'a anna nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama qatala yawma khaybara musliman bi kafirin. Duk wani hadisi da aka ruwaito da ya saba wannan bai inganta ba, saboda an ruwaito wani hadisi cewa ranar yakin Khaybar wani musulmi ya kashe wani bayahude, wai manzon Allah ya kashe wannan musulmi. Wannan hadisi bai tabbata ba, li'annahu munqati'un, saboda yana da rauni a cikin isnadi. Wanda ya faɗi hadisin da aka bincika, sai aka ga bai taba haduwa da wanda yace ya karantar da shi hadisin ba. Wa min hadisi Ibn al-Baylamani, haka nan wani hadisi da wani mutum mai suna Ibn al-Baylamani ya ruwaito, wa huwa dha'ifun, shi ma hadisi ne mai rauni, ya ruwaito shi an Ibn Umara an Nabi sallallahu alaihi wa sallama marfu'an, daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Darqutni shi ya fitar da wannan. Dan haka jama'a kun ji yadda ka'idar take. Idan musulmi ya kashe kafirin amana, ba za a kashe musulmi ba, amma zai biya diya, sannan yana da dimbin zunubi a kan shi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To wannan tana daga cikin ainihin mas'alolin da muka so ainihin mu tattauna a ƙarƙashin waɗannan mas'alolin. To sai kuma wata mas'ala da malamai suka tattauna, idan kuturu ko makaho ko mai shanyayyen hannu ko mai shanyayyar gaba, kun ga kenan mutum ne mai rai amma yana da naƙasa, sai ya kashe lafiyayyen mutum mai rai, ya za a yi? Aka ce ba wani abu da za a yi, kawai kashe shi za a yi. Ba za a ce a ci tare shi wannan kuturu, sannan kuma a kashe shi saboda shi bai daidai da wannan ba. Ba ana duban lafiyar gaba da lafiyar gaba ba ne, a ana duban rai da rai ne. Kuturu musulmi ya kashe lafiyayyen musulmi wanda bai da kuturta, haka abin yake. Kamar yadda a can baya muka faɗi, idan namiji ya kashe mace, ba za a ce ya biya rabin diya, ba za a kashe shi. Haka mace in ta kashe namiji, ba za a ce to ta je ta nemo wata mace ƴar uwarta a haɗu a kashe su ba, wace ce za ta yarda? To musulunci ma bai ce haka ba. An fahimci wannan da kyau jama'a? To amma wata matsala wannan kuma ita ce, idan mutum yana da bawa sai ya kashe bawan shi, ko za a kashe shi? Wasu malamai suka ce eh, an-nafsu bin-nafsi, suka sake hujja rai ne ya kashe rai, amma yawancin malamai suka ce ba za a kashe shi tunda dai bawan shi ne. Domin Allah ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatl, wanda duk aka kashe mishi wali to shi wanda aka kashe wa dan uwa an bashi ikon fansa sai aka ce to yanzu shi wannan bawa waye mai gidan nashi wanda ya kashe shi to yanzu mai gidan shi ya kashe shi kuma an ce an ba mai gidan ikon ya dauki ma'ana mai gidan sai ya tafi wurin alkali ya ce kashe ni na kashe bawa na haka malamai suka ce a to ko zai biya diya ga gwamnati aka ce a to ya za a yi kenan ba abinda za a yi mishi inna ma yanzu zunubi ne tsakanin shi da Allah kadai to sai dai kuma masana daga cikin malamai suka ce walit ta'ziri majalu alkali ko gwamnati tana da kofa ta punishment horo wanda ba haddi ba haddodi su ne abubuwan da Allah da manzon Allah suka faɗi a cikin alkur'ani da hadisi kamar kisa kamar yanke hannu kamar bulala to duk abin da ya zama ba irin wannan ba fa idan alkali ya ga kai laifi kuma ba za a yi maka wani haddi daga cikin haddodi ba to alkali yana da yancin ya yi maka wani abu wanda zai zama jan kunne gare ka so da haka wannan mutum da ya kashe bawan shi ba wani hukunci a kan shi sai dai tsakanin shi da Allah akwai zunubi amma hukuma tana da yancin da za ta kama shi ta horar da shi daga cikin wannan horon ko aka ce gwamnati tana iya kwace duk bayin da yake da su gaba ɗaya sai ta yantar da su in ta haka ta yi daidai an fahimta jama'a ana iya kama shi a ɗaure shi shekara guda amma banda sama da shekara guda ana iya kama shi a yi mishi bulala goma amma banda sama da bulala goma ba a yin sama da bulala goma sai inda nassin Qur'ani ko hadisi amma ordinary punishment to bulala goma ne zuwa ƙasa jama'a kun fahimci waɗannan bayanai da kyau to malamai sai a ƙarƙashin wannan magana kuma sai suka rikito wata babbar matsala ita ce ina hukuncin idan mutum ya kashe ɗan shi ina hukuncin ɗa in ya kashe uba ɗa dai in ya kashe uba ana kashe shi amma idan uba ya kashe ɗa wasu malamai suka ce za a kashe shi saboda annafsu bin nafsi din nan suka sake tsayawa akan wannan suka ce za a kashe shi su din ne dai waɗancan masu wacce fahimta amma mafi yawancin malamai suka ce ba za a kashe shi ba me yasa ba za a kashe shi ba suka ce suna da dalilai nau'i biyu dalilin farko suka ce suna da nafsi akwai hadisi sahihi wanda al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah suka ruwaito na'am nace hadisi sahihi tare da cewa waɗancan malaman da basu yadda cewa ba za a kashe uba ba sun launata hadisin amma hadisin sahihi ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya ce ba a hukunta kisa akan uba in ya kashe ɗan shi a ƙarƙashin wannan dukkan uba idan ya kashe ɗa inda kuskure ne wannan ba da kuskure ake magana ba a'a da ganganci uba ya kashe ɗa to wannan ba a kashe shi me yasa saboda ga hadisi ya ce ba a kashe uba saboda ya karɗan shi da ganganci to kun ga magana ta ƙari tunda akwai nasu na biyu sai waɗannan malamai suka ce a musulunci ba a yadda wanda ya sanadin zuwan ka duniya kai kuma kai sanadin barin shi duniya ba kai malamai na da karatu da suka faɗi wannan magana ko sai suka ce kamar uba yayi zina da yashi sai suka ce ba za a yi mai haddin kisa ba saboda ba zai yiwu shi ya sanadin zuwan ta duniya ita kuma ce sanadin shi barin shi duniya ba yasa nace malamai na da karatu in suka faɗi magana kaɗan saurare su sai ka ji fab sun ɗaure ka da hujjoji duk waɗannan maganganu ga su a gabana nake dubawa nake faɗa muku maganganun malamai ne mu masu ba da labarin maganganun malamai ne kawai Allah maɗaukakin sarki ya taimaka jama'ar musulmi waɗannan suna daga cikin matsalolin da na so mu ainihin tattauna a ƙarƙashin ainihin wannan aya Allah maɗaukakin sarki ya taimaka sai mu ci gaba da aya ta gaba malam da Allah ya ce walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab na'am wa alaikum assalam Na'am. 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 Wannan tana daga cikin matsalar da ita kuma ga ta yanzu zamu tattauna a ƙarƙashin wannan aya. Dan haka ku yi hakuri tukuna mu ƙarasa karatun wannan aya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Na'am.
Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun.
Allah madaukakin sarki bayan da ya gama tattauna hukuncen kisa sai ya ja hankali kuma ya kwantar mana da hankali. Idan ba ku manta ba, a jiya cikin tattaunawa mun ji cewa a jahiliya in aka yi musu kisa sai su ce sai sun kashe wanda ya fi daraja fiye da wanda aka kashe musu. Kun tuna? In aka tambaye su sai su jawo wata salon magana ta su cewa al-qatlu anfa lil-qatli, suna cewa ba abin da ke maganin kisan kai sai kisan kai. Haka suke cewa. Haka muka ji yanzu suna cewa terror in response to terror. Ta'addanci shine maganin ta'addanci. Mu musulmi kun ji abin da muke cewa da magana Allah. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Lallai idan wani ya laifi ana daukar mataki akan shi a rama laifin, Allah ya ce in har kuna yin haka to za ku samar da rayuwa mai lumana. Za ku samar da rayuwa mai dadi. Ya ulil albab, ya ku waɗanda kuke da kaifin hankali. Duk wanda yake da kaifin hankali ya duba. Idan ka san cewa in ka kashe wani tabbas kashe ka za a yi. In dai kaifin hankalinka ya kai, za ka kaddara kenan duk ran da kai shawarar ka kashe wani, to ka yanke shawarar ka mutu kenan. To duk mai hankali zai yaba wannan kalmar. Wannan kalmar ita ce kalmar Allah. Walakum fil qisasi hayatun ita ce maganar Allah, ita ce abin da Allah ya yarda da ita. Waccan magana rabu da ita kalma ce ta jahiliya. Al-qatlu anqa lil-qatli, al-qatli awfa lil-qatli, al-qatli abqa lil-qatli. Duk waɗannan kalmomi ne na jahiliya, babu fasaha a cikin su. Amma in dai ana son a samu rayuwa jama'a, to a rinka tsaye da haddodi jama'a. Ko kun fahimta? Yanzu kowa ya san cewa kasashen da ake tsaye da haddodin Allah madaukakin sarki sai ga mutane suna kokarin kiyaye saboda sun san me, sun san abin da zai biyo baya. An fahimta jama'a? Amma kasashen da ya zama mutane sun san cewa ba komai fa, sai ka ji mutum ya ce in kashe ka in ka banza takaddu ne kawai za a cika da biro. Me yasa yake fadin haka? Yana fadin gaskiya ne, ya san abin da zai faru kenan. Ko an gane wannan da kyau jama'a? To lallai ne idan ana son samar da lumana, to a tsaye da adalci. Daga cikin adalcin shine wanda diye kukan an zalunce shi an kashe mishi wani, to a dauki fansa. Wanda diye kukan an zalunce shi an yi mishi kaza, to a saurare shi kuma a dauki fansa. Idan aka yi haka za a zauna lafiya. Sannan wannan fansa a dauke ta daga kowane kabila ne, a dauke ta daga kowane jinsi ne. Shikenan sai ku ga kowa ya zauna lafiya, kuma ya bar kowa ya zauna lafiya saboda ya san cewa tashin hankalin wani tashin hankalin shi. Idan aka fasa kukan mutuwa a gidan wani saboda ya kashe shi, to gobe a gidan shi za a fasa kuka saboda shi ma an kashe shi. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Allah madaukakin sarki yace ya tabbatar muku da irin wannan doka ne. La'allakum tattaquna, lallai in kun bi wannan doka za ku zama masu tsoron Allah. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To malamai sun tattauna waɗannan ainihin maganganu dangane da ainihin falala da muhimmancin aiki da dokar Allah, wanda har ta kai Imam al-Hakim ya ruwaito hadisi sahihi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Annabi ya ce mutane su tsaye da doka guda ɗaya ta Allah a bayan ƙasa ya fiye musu albarka da su samu ruwan sama mai albarka na kwana 40. Ruwa mai albarka na kwana 40 bai kai albarkar aiki da dokar Allah guda ɗaya ba. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Na daga cikin matsalolin da malam ya sake tattaunawa a nan yake cewa ittafaqa a'immatul fatwa, dukkan malaman da ake sauraron wa'azinsu da fatawoyinsu sun tabbatar da cewa ala annahu la yajuzu لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان جماعة كنا قال جمع قال النفع ما لهم مسلم شيء كب وطن دعكي سوراران سبا أنت كفيبا suntabbatar da cewa bai halatta in an zalunci wani ya dauki doka a hannun shi ba lallai ne sai dai ya kai ta ga hukuma walaysa linnasi an yaqtassa ba'dhum min ba'd kuma ba daidai bane mutane su rinka yin ramuwa da kansu a junan su wa inna ma zalika lis-sultan sarki ko mai mulki ko wadanda Allah ya danka wa al'amura a hannu sune waɗanda ake neman su daukar wa wanda aka zalunta fansa aw man nasabahu sultanu lidhalika ko kuma wane ne sarki ya nada alkali ko sarki ya dauko wasu committee ya nada su to shikenan wajibi ne sai akai kuka zuwa gare su wani haza ja'ala Allahu sultana dan haka Allah madaukakin sarki ya sanya sarki liyaqbid aydiyan nasi ba'dihim an ba'd Allah ya sa sarki shine wanda zai rinka rike hannun mutane daga wasu su dauki fansar zaluncin da suke kokan an yi musu ina sake kira zuwa ga masu mulkin mu cewa ku jifa wannan magana da nake karanto ta ina karanto ta ne daga wani littafi da aka rubuta shi yau akalla shekara 800 kuna jin yadda addinin mu yake gudana a tsari to amma daidai ne ku yi taking this for granted daidai ne ku ji cewa a yayin da su albani sun ce su in an yi musu sun yadda da hukuma to ku je ku yi wasa da shari'ar a we have other options according to the Quran was sunnah muna da wasu fatoyin amma ba a kai kansu bane yanzu ka ji wannan ne so in ka yaudaru ka dauka cewa to ai tunda sun ce su ba sa ta da hankali to ku zalunce su no we have other side of the coin kwabo yana da daya fuskar ko to yanzu fuskar daya ka gani kai hakuri zaka ji daya fuskar wata rana so da karka taba amfani da hakurin musulmi ka zalunce su karka taba amfani da hankalin musulmi ka wawantar da su kun dai ji yadda manzon Allah yayi wadancan kafirai na makka ba sun yi amfani da hakurin manzon Allah bane suka cuce shi ba sun yi amfani da cewa manzon Allah mai kawaici bane sai suka dauke shi wawa yo in ba wauta da renin hankali ba ya zaka ce mini in naka yazo gidana dole in koma da shi amma ina waye tafi gidanka to dole in bar shi aina ake wannan akwai diplomasiya wannan babu amma sai manzon Allah ya ce ba komai kun fahimci wannan da kyau jama'a amma daga ƙarshe gaskiya tayi halinta ko bace ba saboda haka muslim community al'ummar musulmi suna cewa kwabo yana da fuska biyu ne in kai dan zamani ne maiwa baka san kwabo ba naira tana da fuska biyu dala tana da fuska biyu me ka gani a wannan fuskar abin da ka gani ya sha bamban da wannan ko to haka musulunci li kulli makanin maqal kowane matsayi aka je musulunci yana da me yake cewa yanzu ka ji matsayar da muka kawo wata rana idan muka kai wata matsayar kuma sai ka ce yaya da sun ce kaza yanzu suka ce kaza a that is the other side of the coin wannan shine daya bangaren na naira dan haka kar ka zalunci musulmi saboda ka ji cewa masu tsari ne masu hakuri ne ko kun fahimta jama'a kun san irin waɗannan wa'azozin su muka yi ta yi lokacin da na fara tafsirin nan a cikaji yau shekara 22 muka ce mu musulmi masu zaman lafiya ne mu ahli sunna masu kaza muna faɗin haka sai aka manta shi albanin da ke faɗin haka ɗan muciya ne wato qur'ani da hadisi ne regulating nashi yake faɗin haka amma da ya tsaya a al'adar anguwarsu da ba zai faɗa haka ba da haka kawai sai aka manta dan muciya ne wai ni za a turo wai a ce ku je ku da kai mu ƴan muciya waɗanda babu gayya muke kai goron gayyata balle an gayyace mu muna yara har aka muke bin yaro har dakin uwar shi mu jibgai kuma mu fito lafiya lau ba gudu muke ba me kake tunani sai kaji irin mu kuma qur'ani ya gyara mu mun gode Allah muna fadin wannan kalmar shi yasa kar ku taba amfani da waɗannan kalmomin ku dauka musulmi wawaye ne abinda suka yi kenan ga annabi sun manta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ibnu abi kabsha yana da wani kaka sunan shi abu kabsha tun da yake ba a taba ka da shi ba yana karami tun da yake ba a taba cin mutuncin shi ba shi yasa ranar da annabi sahabban shi ko kuma mutanen makka kafirai suka je kasuwanci kasar sham sarki Heraclius ya ji labari shi kuma reverend father kuma krista ne kuma ya iya duba ya buga kasa ya ga kasa ta nuna mishi cewa annabin karshen zamani ya bayyana sannan ya buɗe littafin shi ya karanta ya ga cewa eh